Sunana Aminu Lawan, wanda aka fi sani da Aminu Nagawa, kuma ni ne shugaban wannan kasuwa tamu ta Yankaba, wato kasuwar kayan gwari ta jihar Kano. Eto, haka ne kamar yadda ka faɗa, to amma shi wani abu da ya faru za mu iya cewa abu ne wanda ya zo mana da mamaki mu kanmu da muke cikin kasuwa. In aka yi la'akari da kasuwar mu ta Yankaba, kasuwa ce wadda shugabanni da sauran al'umma cikinta muke ƙoƙarin karin mun kare al'ummarmu, musamman na abin da ya shafi zamantakewa. Wannan abu da ya faru abu ne wanda ya haɗu na farko dai jahilci, na biyu rashin tsari, da kuma yarinta. Su duk su ne suka haɗu suka haddasa wannan abin. Domin a yadda abin yake, ko muka samu labari, abin ya tafi da wasa, kuma an yi shi a wasa, kuma dukkanin mutanen wajen sun ɗauke shi a matsayin wasa. To amma mu a matsayinmu na musulmi mun san cewa aure ba abu ne wanda ake da wasa ba, musamman in aka ambaci sadaki, aka ambaci wali, aka ambaci kuma amincewa ma'aurata guda biyu, to ba abu ne wanda zaka ce ai wasa bane. Haka wannan abu da aka yi shi, koda daga yadda aka ambaci sadakin aka ce an biya naira 500, to ka san cewa wannan wani abu ne na shirme, wani abu ne na shashanci. Kuma a bangaren ita yarinya da ake cewa an aura, bata bada wakilci ba, bata yi magana ba, su mazajen su suka yi rawar su, kuma su ne suka kidan su. Dan haka aure a matsayinmu na musulmi, abin da muka san aure, akwai amincewar juna na farko, sannan akwai waliyai na bangarori biyu, akwai shaidu, akwai sadaki, sannan akwai siga. To dukkanin wayannan abubuwan da na faɗa ba wani ɗaya da akai, dan haka ba za mu kira shi da an daura aure ba, illa iyaka an yi shirme. Amma duk da haka a matsayinmu na shugabanni ba mu dau abin da wasa ba, mun mika abin ga hukumar da ta dace, wanda a yanzu haka ana nan ana gudanar da bincike, kuma insha Allah za mu ɗauki mataki, ko muna ɗaukar matakin da ya dace. Ito ai kamar yadda na gaya maka, abu ne wanda aka yi shi da mutane a wuri, yara ƙanana, yanzu dai akan bincike ake. To hizba kusan abin ya je hannunsu, kuma suna nan ana ta gayyatar waɗanda aka ce akwai hannunsu a ciki. Haka yanzu ba na ce ga adadin mutanen da suke wurin ba. To dukkaninsu yara ne, za ka iya cewa shi kamar shi yaron ma da ake cewa ango ne bai fi shekara 16 ba, ko ƙasa da haka ma, yaro ne ƙarami don ta ma girme shi. Dukkaninsu ƙanana ne, ba su ma san ciwon kansu ba, ba su san ma me rayuwa ba gaskiya. Kuma wannan abu da ya faru kusan shi ne na farko a kasuwa. Mu zaman da muke a kasuwa, kama zama muke yi, muna ƙoƙarin ganin mun kare shari'a ta addini, musamman a matsayinmu na musulmi, kuma ba ma wasa da shari'ar musulunci, kuma ba ma wasa da wato ainihin kiyayewa da ka'idoji na shari'a kowace iri ce. So don haka wannan abu shi ne na farko, kuma ina mai tabbatarwa da al'ummar jihar Kano da ma waɗanda suke sauraron wannan rediyo, in Allah da abin zai zama shi ne na ƙarshe, in Allah ya so yarda. Don haka yanzu daga cikin matakan da yanzu muke ɗauka, su waɗannan yara maza da mata da suke sana'a, mun yi ƙoƙari mu ga mun sama musu keɓantaccen guri, mun raba tsakanin su mazan da matan, kasance wurin da matan za su sana'a daban, wurin da mazan za su sana'a daban, kuma an sama musu wuri inda mutane a kile masu hankali za su kasance suna sa ido suna tare da su, wanda a yanzu haka akan aikin muke. Kuma a yau din nan da nake gaya maka, babu waɗansu daga cikin su waɗanda suka yi sana'a a wajen, su muna nan muna so mu tantance su, mu ware su, musamman da suwaye da suwaye suke sana'a a wajen. Su wannan su ne matakin farko da muka ɗauka. Sannan kuma dukkanin wani wanda zai zo ya sana'a a yanzu, dole za mu san kilansa da kuma da abin da zai taso, kasance wannan wakilin nasa za mu samu, ko za mu neme shi.